ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايهاك يا أمة. السلام عليكم ورحمة الله. يوكما ثلاثة 23 جمادى الثاني hijira 1418. Zamu tashi darasi na uku cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yini ya dace da yini na 21 ga watan 10 1997. Malai ce manhajul kitab, manhajul kitab. Anan ne zamu tashi ko wato salan da ya bi wajen wallafar littafin, da me zai mayar ya zama shi ne hujja tashi kan duk abin da zai faɗa. Yace walamma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi salati. Yayin da mawdu'in wannan littafi, fagen wannan littafi shi ne yin bayani dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi a cikin sallah. كان من البدهي الا اتقيد فيه بمذهب معين. يا زنتو وانا ابني اسرري با زن يدا ان قيده كاينا با ده وتا مذهب دايا دايا غدا دايا معنا مالن ينا سو يته منا دان صر بيان صفر صلر النبي يكي سو يي منا كاي تسيه دغ حديثان النبي با تاره ده تنتبر لتتفن فقيه نا وتا مذهب سننيا با لسبب الذي مر ذكره. wannan kuwa dan saboda sababin da na riga ni ambata maka shi a baya. wa innama uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam. sanu dai kadai zan koro maka, zan gangaro maka da abin da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wa sallam. kama huwa mazhabul muhaddisina, kama yadda shi ne mazhabin malaman hadisi. qadiman wa hadisan, a da can da kuma yau. wato cikin duk abin da za su kawo sukan yi kokarin samo hadisi kai tsaye da yake ishara zuwa gare shi. da Allah ku dan yi shuruma shurutu. yayi lamba daga ƙasa yace qala abul hasanatil laknawi fi imamil kalam fi ma ta'allaqu bil qira'ati khalfa al imam. ya fada a cikin wannan littafi nashi, shi abul hasanatil laknawi ya fada a littafi mai wannan sunan, ma nasuhu, abinda nasin maganar shi ne, yace wa man nazara bi nazar al insafi
wa ghasa fi bihar al fiqh wal usul. duk wanda ya duba duba na adalci, ya kuma yi iyo, ya yi nutso a cikin tekun fiqh wal usul, da tekun usul al fiqh, mutajanniban al ittisab, yani sanci ra'ayin riqau, ko kuma yana sanci wato ainihin a yin wargi da ka'idoji. يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها زي غاني زي سني تهنير إلمين يقيني تيوى غالب مسألولي نفكه وطن دما لمسك يساباني أتكي ده غالب مسألولي الأصلية وند سوني ما جيغو وند ما لمسك يساباني تكنسو وند ما لمسك يساباني تكنسو زي سامتيوى فمذهب المحدثين فيها. in ka bi wannan sabani na malamai akan mas'alolin fiqh ko mas'aloli na tushen addini, zaka sami mazhabul muhaddisina fiha, ra'ayin malaman hadisi a cikin wannan mas'aloli, a cikin wannan sabani, aqwa min mazahibi ghairihim, shine yafi karfi sama da mazhabin waninsu. idan ka bi ka'idojin fiqh ka samu an ce wani ya ce, wani ya ce, wani ya ce, muhaddisuna sun ce, to sai ka samu ra'ayin muhaddisuna aqwa min ra'ayi ghairihim. in ka bi mas'aloli na aqida ma haka ne, cikin kowane fage haka ne. yace wa anni kullama asiru fi sha'bil ikhtilafi ajidu qawl al muhaddisina fihi qariban min al insaf. yace duk lokacin da nayi kai kawo a cikin titin sabani na malamai akan kowace mas'ala, sai in samu maganar malaman hadisi qariban min al insaf, ita ce tafi kusa da adalci. falillahi darruhum, yace ma dalla da tirbar da suke kai, wa alaihi shukruhum, sakamakon sai tabbata wajen Allah.
ونواب شرعه صدقا. su ne waɗanda suke mamaya shari'arsa da gaske, hasharan Allahu fi zumratihim, Allah ya tashe mu cikin taronsu, wa amatana ala hubbihim wa siratihim, Allah karɓi rayuwarmu bisa ga ƙaunarsu da bin tafarki irin nasu. Wannan maganar Imamul Lakanawi ce Albani ya kawo don ya nuna mana cewa shi ne hujjarsa na cewa abinda zai bi ka'ida wajen wallafar wannan littafin kawai mazhabin malaman hadisi, ba ruwan shi da abinda masu fiqhu suka ce. Saboda dama can baya ya ce mana galibi masu fiqhu za ka ga an yi sabani, wani ya ce wani ya ce, sai ka samu magana da drama, kuma dukkan maganganun ba sa kan dalili, an gina su ko akan kiyasi ko kan wani asali gairi mu'tabar, idan ka tsora shi akan sikenin Qur'ani da hadisi, da haka zai bi kawai mazhabin malaman hadisi. Su mazhabin malaman hadisi kawai shine idan sahala hadisi fa huwa mazhabi, ba su da wani mazhabi sai abinda annabi ya ce, da haka ya zaɓi wannan a matsayin turbabbi. Lamba ta biyu da ya ce kadimanu hadisan, a da can da yau, dama wannan shi ne ka'idar malaman hadisi, bin abinda hadisin annabi ya tabbatar. Qala subki fil fatawa, al-imamu subki ya faɗa cikin littafin fatawa naki, ya ce wa ba'du fa inna ahamma umuril muslimina salatu, bayan ya yi muqaddama ya ce ku sani mafi mahimmancin al'amarin musulmi gaba ɗaya bayan kalmar shahada shi ne sallah. Yajibu ala kulli muslimin al-ihtimamu biha, wajibi ne ga kowane musulmi ya baiwa sallah muhimmanci. Wal muhafazatu ala ada'iha, ya kiyaye wajen bayar da ita yadda ya dace. Wa iqamatu sha'airiha, da tsayar da dukkan ka'idojinta da shari'o'inta. Wa fiha umurun mujma'un alaiha, a cikin hukuncen sallah akwai al'amuran da an yi ijma'i game da su. Laman duha ta anil itiyani biha, ba yanda za a yi mutum ya kauce musu ba tare da ya kawo su ba. Malamai duk sun yi ijma'i kan cewa sai an yi su. Wa umurun ikhtalafa al-ulama'u fi wujubiha, akwai waɗansu al'amuran malamai sun yi saɓani dangane da wajibcinsu, waɗansu ce wajibi ne, waɗansu ce ba wajibi ba ne ba. Wa tariqur rashad fi zalika amrani, hanya ta shari'a a cikin dukkan abin da na ambata maka abu guda biyu ne kawai, al'amari guda biyu. Na farko, imma an yi taharral khuruj min al-khilaf in amkan, inda duk akai saɓani kayi yunkurin kaga ka fita daga cikin saɓanin in zai yiwu. Wa imma yanzur fi ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatamassaka bihi, in ko maganganun babu yanda za a yi ka fita daga cikin saɓani, dole kawai ko ka aikata ɗaya ne ko ka ki aikata ɗaya, saboda maganganu ne sun zama kishiyoyin juna, dole ka ɗauki ɗaya ka jefar da ɗaya. In ko ba su zama kishiyoyin juna ba, za ka fita daga saɓani, shi ne ƙoƙarin aiwatar da su gaba ɗaya. In ko sun zama kishiyoyin juna fa, dole ka aikata ɗaya ka kyale ɗaya. Ya ce imma ya zanto cewa wato ainihin zai iya yiwuwa mutum ya fita daga saɓani, to ya yi ƙoƙarin fita daga saɓani in an kana in ya yiwu. Wa imma an yanzur fi ma saha annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma in baya yiwuwa ya fita daga cikin saɓani, to ya duba ya ga wace magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi da ya mutu tabbata gare shi, fa tamassaka biha, to sai ya riko da wannan maganar. Fa idza fa'ala zalik, idan har mutum ya yi ya haka, kana salatuhu sawaban salihatan dakhilatan fi qawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, duk wanda ya bi wannan tsari cewa in an yi sabani ba ruwan shi da cewa waye yace kaza waye yace kaza, a'a, wata magana ce ta dace da annabi ya ce, wanda duk ya mayar da wannan shine tsarin sa, to sallarsa za ta zama daidai, sallarsa za ta zama ingantacciya, sallarsa za ta shiga cikin fadin Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Qultu, Albani yace wal wajhu thani aula, bin tafarki na biyu dinne shine yafi dacewa, kar a ce wai ka fita daga sabani, ka'ida ka duba idan aka yi sabani wata magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta na hadisi, sai ka bi, ba za ka zama wato muzdawaj ba, ka hada wannan mazhaba da wannan duka cikta kuda wai kawai dan dai ka fita daga cikin sabani, a'a, wata hanya ce wadda aka gina, wata fatawa ce aka gina ta akan ingantaccen hadisi, sai ka tafi akai. Shine Albani ce wal wajhu thani aula bal huwa al wajib, ba ma wai shi yafi dacewa ba, shine dole ma abi, li'anna al wajh al awwal, domin bin hanyar farko cewa kai kokarin fita daga sabani, ma adam imkanihi fi kasirin min al masail, tare da cewa abu ne da ba shi yiwa a cikin mafiya rinjaye ko kuma a cikin da yawa cikin masaloli, tare da haka kuma la yatahaqqaqu bihi amruhu sallallahu alaihi wasallam, in ka bi wannan tsarin babu yanda za a yi fadin annabi ko umarnin annabi ya hakikantu a inda annabin yace sallu kama ra'aytumuni usalli, taya zaka fitar da sabani ka fada magana wancan kai aikata ta wancan ka aikata ta wancan maganganu guda uku wanda lalle dai tana da hadisi dai ba ta da hadisi shi kuma annabi ya ce sallu kamar aitu muni usalli ka gina akan mai hadisin ka kyale mara hadisi in ka bi duka sauran ai ka maganar da annabi ya ce sallu kamar aitu muni usalli bata tabbatu ba li'annahu fi hadhihi alhalati fatakunu salatuhu hatman ala khilafi salatihi matakar yayi kokarin fita daga sabani ta hanyar hada maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna yayi aiki da su lokaci guda to kwata-kwata ma kenan sallarsa ba za ta kasance ba irin yadda annabi ya magana sai dai ta kasance a kishiyar abin da annabi ya nema albani ce fata ammal dan haka ka lura da wannan a takaice dai abin da albani ke nuna mana a jigon littafin sa wajen wallafar wannan littafi baya kayyade kansa da wata mazhaba guda daya a'a zai koro mana abin da ya inganta na hadisi kuma girka ce wannan shine ra'ayinsa a'a dama shine ra'ayin malaman hadisi tun fil azal qadiman wa hadisan adatan da yanzu wa qad ahsana man qala hakika wanda ya wannan magana ya kyauta me yace yace ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsuhu anfasuhu sahibu yace ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi yace ma abuta hadisi sune ahlun nabiyyi sune ake kira ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsuhu duk da ba sai abokantaka da ransa ba ba su same shi ba halin rayuwarsa an fasa hu sahibu amma dukkan wani numfashinsa da kazar-kazar ɗinsa da ayyukansa sun yi tarayya da su cikin ayyukansa na yau da gobe saboda haka sun zama su ne ahlun nabiyyi kenan ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu an fasa hu sahibu malaki min inshadul hasan ibn muhammad ibn nasawi كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له في فضل الحديث واهله wannan magana ko wannan baiti na waka an same shi ne daga waqar al-hasan ibn muhammad an-nasawi ko an-nisawi ala ayi hal kama yadda ضياء الدين المقدسي ya rawaito cikin juz'in sa na hadisi mai suna fadl al-hadith wa ahlihi eh yadda rubutun baiti yake daidai ahlul hadisi ba ahlul rasuli ba ina kake nufi ahlul hadisi humu ahlul nabiyyi to duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne idan an ce ar-rasul idan an ce annabi duk ɗaya ne ko ba nasin qur'ani bane ba shine wanda yake dole sai an kawo abin da yake tabbas wannan kuma ahlul rasuli ko ahlul nabiyyi duka dai baitin kuma baya karewa ta fuskar arudi ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث ده هكا وأن اللتافي إن الله يدى زي زنتو يا تتريمك شتات ما تفرق بانجلولين أبن ديل الربو في بطون كتب الحديث أتكين لتتفان حديثي والفقه لتتفان فقه على اختلاف المذاهب بسا قطابان مذهبو بن دك ننسو مما له علاقة بموضوعه matakar duk abin da yake cikin wannan littafi na hadisi ko na fiqh ya dace da mawdu'in wannan littafi to sai mun je mun kwalkwalo muka shi mun kawo muka shi nan bainama la yajma'u fihi min al-haqqi ayyu kitabin aw madhhab bainama la yajma'u fihi min al-haqqi ayyu kitabin aw madhhab tare da cewa da wuya ka samu wani littafi daya ko wani mazhabi guda daya da zai haɗa maka duk abin da ake so a haɗa anan سيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله وان ذي أيكي دون اللتافي إن الله يدى زي زنتو تكين وان ذا الله يسليد سوغمي لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يسليد شي زواغ أبن دا متانيسك يسعباني سيأك سليد شي أبن دا يكشيني دي دي يبرس عباني والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله كوشيك يسليد وان ذي يسو يزواغ تفرك مدلك أبن دا يكسو يتمكا زي بدل دي قلت تفان حديثي ya bi diddigin littattafan fiqh waɗanda duk suka yi bayanin siffar sallar annabi ya tattaro ma duk abin da suka kunsa da Allah ku daina taba mana ya kawo maka shi nan gurin daidai wa daidai yadda ya kamata amma duk abin da zai tsoro sai ya tabbatar in hadisi ne to ya inganta, in magana ce ta wani malami to an gina ta kan hadisi ba akan ra'ayi ba, gaba ɗaya sai ta tsaya maka ce anan gurin, wanda da wuya wato kuma kowanne littafi ya ga fa'idar zai iya tsirowa, ko littafin malikiya ne, ko na shafi'iyya ne, ko na hanafiya ne, ko na wani mazhabi ne, ba ruwanshi da mawallafin littafin wata mazhaba yake danganta kansa, matukar abin da ya faɗa ya dace da hadisi zai tsiro maka shi ya kawo maka nan. Kaga da wuya ka samu littafin da ya haɗe maka wannan, tunda kowanne zai gina kan tsarin mazhabansa ne. Thumma inni hina wada'tu hadha al-manhaj li nafsi, yace ka sani cewa lokacin da na sanya wannan tsari ga karan kaina na ce da shi zan yi aiki, wa huwa tamassuku bis sunnati sahiha, shine yin riko da ingantacciyar sunna, wa jaraitu alaihi fi hadha al-kitabi wa ghayrihi, kuma na gudana bisa ga wannan tsari a cikin wannan littafi da waninsa, mimma sawfa yantashiru bainan nasi insha Allah, cikin irin abinda nan gaba zai yadu a tsakanin mutane na littafaina in Allah ya so, yayin da na dauki wannan tsari kuntu ala ilmin, ina da cikakkiyar masaniya, annahu sawfa la yurdi zalika kullu tawaif, cewa wannan tsari nawa ba lalle bane ba ya yarda da dukkan kungiyoyi, wal mazahib ba lalle bane ba ya yarda da dukkan mazhabobi, kila waɗansu za goyi bayana, waɗansu su fito na fito da ni, dama na san haka, riko da wannan tsarin na san zan gamu da wannan a shirye nake dangane da abin, bal sawfa yuwajjihu ba'dhum, bari ma wani sashi daga cikin su, aw kathiru minhum, ko da yawan su da sannu zaka ga sun fuskantar da alsunatat tsani, sun fuskance ni da harsuna na zargi da suka, wa aklamal laumi, sun fuskance ni da alqalumma na zargi ilayya zuwa gare ni, wala ba sa min zalika alayya, wannan dan ku babu komai akai na dan an yi mun haka, dan an yi zargi da harshe ko da alqalami, fa inni a'lamu aidan, ni dama ina da cikakkiyar masaniya, anna irda'an nas ghayatul lasra, cewa ka yarda da mutane su yarda da kai wannan wata manufa ce da ba a iya riskanta, ba wanda ya sai isin mata, ka ce kai abin da duk kowa ya yarda da kai, kar ma ka wahalar da kanka ba zai yiwu ba. Wa anna man arda an-nas bi sakhatillahi wa kalahu Allah ila an-nas, kuma ina da cikakkiyar masaniyar duk wanda ya so yarda da mutane ta hanyar da za ta fusatar da Allah, to Allah zai wakiltar da shi zuwa ga mutane ne, ga wace tsaya za su yi masa, ina da wannan mutumin da haka ba zan nemi yardan mutanen ba, kamar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar da dama annabi ya riga ya tabbatar cikin hadisi, din na san da wannan, yace walillahi darru man qala, madalla da fadar wanda yace walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari wa man zal ladhi yanju min an-nas saliman walau ghaba anhum bayna khafiyatay nasri, yace walastu binajin min maqalati ta'inin, ni na san ba zan iya kubuta ba daga zargin mai zargi, walau kuntu fi gharin, ko da na kasance a cikin kogon dutse, ala jabalin, shi kogon yana saman wani dutse, wa'ari mai sarƙaƙƙiya kafin ka je inda nake, to sai wani ya soke ni, wa man zal ladhi yanzu minan nasi saliman, wane ne ya isa ya kubuta daga harsunan mutane salin alin, ba wanda ya zarge shi, ba wanda ya ce masa komai, waye zai samu wannan dacewar, walau ghaba anhum, ko da ya boye wa mutane, baina khafiyatay nazari, a tsakanin fukafukan mikiya ta tashi da shi sama, sai mutane sun zarge shi, fahasbi annani mu'taqidun anna zalika huwa at-tariq, dan haka ya ishe ni alfahari, na san wannan abin da nabi shine hanyar bi, wani yadda ko kar yadda kuma wannan ya rage nake, anna zalika huwa at-tariq al-aqwam, wannan shine tafarki mafi tsayuwa daidai, allazi amara Allah ta'ala bihi al-mu'minin, tafarkin da Allah ya umarci mu'mine da shi, wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin, kuma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni ya bayyana shi, wa huwa allazi salakahu as-salafus salih, kuma shine tafarkin da magabata na kware suka bi, min as-sahabati wat-tabi'in, cikin sahabbai da tabi'ai, wa man ba'dahum, da wanda ya bi bayan su, wa fihim al-a'immatul arba'a, a cikin mabiya wannan tafarki akwai shugabannin mazhabobin nan guda hudu, allazi yantami al-yawma, إلى مذاهبهم جمهور المسلمين وند أيو ما في أرين جاء المسلمين سكي دنغنتوا زواج مذهبوا بنسو وكلهم متفقون على وجوب التمسك بالسنة dukkaninsu sun yi tarayya bisa ga wajibin yin riko da sunna war rujui ilaiha da komawa zuwa gare ta ita sunna din wa tarki kulli qawlin yukhalifuha da barin dukkan wata magana da ta saba ma sunna din mahama kanul qa'ilu aziman di yadda fadin mai fada din di yadda mai fadar ya zanto mai girma fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wa sallam azam yu aisha anan annabi ya fi sha'anin kowa girma maganar mai girma ta saba ma sunna to maganar mai girma ta saba ma maganar mafi girma saboda haka dole a kyale maganar mai girma a zo maganar mafi girma kaga da Imam Malik da Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da dukkan wani malami daga cikin malaman sunna ka iya ce masa azim ka iya ce masa imam lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa azimul uzama huwa imamul a'imma هو خاتم النبيين وإمام المرسلين كيف يقارن بغيره تيا يا ذاك حدا شده وننسى بذي يكا حدا ما قلنا صبر التوالي وان من يقلمون هنا لجرما أما النبي يسيش جرما وان من شوقبان شوقباني أما النبي شين شوقبان شوقباني قبانها صلى الله عليه وسلم ولقد كان منني ولذلك فإنك تديت بهداهم يتبان هكا ni dai ina kokarin in shiryu da shiryar su waqtafaitu atharahum kuma na bibitu sawun su wa tabi'tu awamirahum bi tamassuk bil hadith nabi wato ainihin umarnin su ta hanyar yin riko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko da hadisin ya saba maganar su haka dai za a rike shi a aiki da shi wa laqad kana li hadhihi al awamiri akbar al athari في نهج هذا النهج المستقيم حقيقه umarnin da wadannan limamai na mazhabobi suka yi cewa a saki maganar su da ta saba ma hadisi a kama hadisin wannan maganganun nasu yana da tasiri mai girma wajen in sanya wannan ya zanto shi ne tsari na nabi a rayuwata wa iradi an at-taqlid al-a'ma kuma na kawar da kai gabarin abinda ake kira at-taqlid al-a'ma at-taqlid al-a'ma shine ka rinka bin maganar wani malami na fiqhu ba tare da ka san ina ne ya turo wannan maganar tashi ba tare da ka san madogararsa ba a Qur'ani ko a hadisi shine at-taqlid al-a'ma ya iya zama mai muni ya ƙara munana yayin da ya kasance an kawo maka hadisi ƙarara ingantacce aya ƙarara wanda saba maganar wannan malamin fiqhu ka kyale ayar ka kyale hadisin ka kabocin ya zama at-taqlid al-a'ma ke وجزاهم الله تعالى عني خيرا da haka yace su malaman mazhabobin nan guda hudu da sauransu ina fatan Allah ya saka musu alkhairi wato kaga wannan shine karshen insafi wadanda suke zagin Albani cewa ya kushe mazhabobi ba su san abin da suke ba wannan kawai ne inda makaranta ya ice ka nan kawai inda makaranta to ballantana abu na gaba matakin magana ta gaba ta aqwalul a'immati fi ittiba'is sunnati wa tarki aqwalihim almukhalifati laha nan zai kawo maka a kawalul a'imma maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu maganganunsu fitti ba'i sunna waɗanda suke zabar zuwa wajen bin sunnar annabi wajen bin hadisin annabi wa tarki aqwalihim waɗanda suke zabar zuwa wajen karbi da maganganunsu su wannan malaman al-mukhalifati laha irin maganganun nasu din da suka saba ma sunna bala yace wa min al-mufidi anna suka huna ما وقفنا عليه منها او بعضها يتي هنا daga cikin abu mai amfani an nasuka huna anan gurin mu koro maka ma waqafna alaihi minha abinda muka same shi minha da maganganun malaman mazhabobin nan guda hudu aw ba'daha ko wani sashi daga cikin su ko da ba duka ba la'alla fiha izatan wa zikra liman yukalliduhum mai yiwa cikin abinda za mu kawo na maganganun ka samu akwai wa'azi da tunatarwa ga wanda yake musu bi ta zaizai duk abin da suka faɗa yace ko ya saba annabi haka zai tafi akai bal yukallidu man dunahum ba ma su ba wanda yake bi ta zaizai ga mabiyan su ma tukuna bi darajat mabiyan su din na bayan baya da darajoji masu yawan gaske taqlidan a'ma biyayya irin makantacciyar biyayya malum yayin nan ba a ƙasa yace wa hadha taqlid huwa allazi anahu al-imam at-tahawi wannan taqlid al-a'ma shine wanda imam at-tahawi ya nufata a cikin maganar sahihin qala yayin da yace la yuqallidu illa asabiyyun aw ghabi ba mai yin taqlidanci illa asabiyyun sai dan ra'ayin rikau aw ghabi ko wawa wato salaf sun zafafa kware daga cikin matsalan taqlidanci nakalahu ibnu abidin yace ibnu abidin ya tulo wannan magana fi rasmil mufti a cikin littafin sa mai suna rasmil mufti ga shafuka nan ga juz'i nan saboda haka mai yiwa a cikin wannan ya zanto akwai wa'azi da tunatarwa liman yuqalliduhum ga wanda yake bi tazzi ga wannan limamai na mazhabobi bal yuqallidu man dunahum bi darajatin taqlid al-a'ma ko wanda yake biyayya ga waɗanda ma bisa kai su ba bisa kai ma matsayin ɗaliban su ba tsakanin su ma akwai rata mai yawa akwai darajoji mai yawa amma tare da haka ya rinka musu taqlidanci makabtaccen taqlidanci wa yatamassaku bi mazahibihim kuma yace zai riko da mazhabobin su wa aqwalihim da maganganun su kama law kana nazala min as-sama'i kai ka ce maganganun saukar da su akai daga sama wallahu azza wa jalla yaqulu gashi ko Allah madaukake yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku ba abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku me aka saukar muku daga wajen ubangiji Qur'ani kadai Qur'ani da hadisi wa anzala Allahu alaykal kitaba wal hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam al-kitab shine al-qur'ani al-hikma shine sunna Allah ko yake zuci ya saukar da su shi ya saukar da qur'ani shi ya saukar da hadisi wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah yace da matan annabi wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal-hikma ayatu Allahi qur'ani al-hikma hadisi kutuna ma yutla irin abinda ake karantarwa wazkurna ma yutla fi buyutikunna kutuna abinda ake karantarwa a cikin dakunanku name min ayati llahi na ayoyin Allah wal hikima da hadisai wa anzala llahu alayka alkitaba wal hikima da haka da Allah yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum qur'ani kadai ke nufi ko hadda hadisi hadda hadisi wa la tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi kisiyar haka awliya wato waɗansu waliyai ko majibinta lamari kar ku bi waɗansu maganganu kisiyar qur'ani kisiyar hadisi amma tare da haka qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke daukan wa'azi ko kadan ne daga cikin ku suke daukan wa'azi to farko zai fara da Abu Hanifa ar-raqam al-awwal Abu Hanifa rahimahullah Abu Hanifa shine al-imam al-faqih عالم العراق سننس النعمان ابن ثابت ابن زوطي كو زوطا التيمي الكوفي أنا هسيش أشكالا تتمانين باي هجران النبي صلى الله عليه وسلم أنا هسيش أديدي لو كتير رايوار كانان صحابي إلن صحابان دا النبي يموتي يبرس سنة كانانا bayan sun manyanta aka haifi Abu Hanifa bai samu ganin kowa cikin sahabbai ba sai Anas dan Maliku da haka shi tabi'i ne ya dace da ganin sahabi daya shine Anas dan Maliku waɗansu suka ce ya ga Abdullahi dan Umar amma dai ganin Anas dan Maliku shine mai tabbas shi zahabi ya tabbatar cikin siyaru alamin nubala dan Allah masu surutu dan Allah ku daure ku saboda haka imam Abu Hanifa tabi'i ne cikin tabi'ai babban malami ne babban abin da ya fifice a kansa shine ilimin fiqihu sama da sauran ilimomi a kansa ne malaman zamaninsa suka yi ta bada shaida a kai cewa dai ko da yake ya nemi ilimin hadisi amma dai ya fi fadi a ɓangaren fiqihu dai imam Zahabi ya ce wa uniya bi talabil asari wartahala fi zalik Imam Abu Hanifa ya kula kwarai da gaske wajen binciken hadisai warta halafi zalik ya yi tafiye-tafiye garuruka wajen neman ilimin hadisi wa ammal fikhu wa tadqiqu fi ar-ra'yi wa gawamidhi fa ilayhi al-muntaha wan-nasu alayhi iyalun fi zalika yace amma kaga fikihu da bincike wajen istinbati wa gawamidhi da bin diddigi waɗansu mas'aloli na lungu na fiqhu fa ilayhi almuntaha. To shine sidratul muntaha a wannan babu, ya an kwatanta shi da malaman zamanin sa. Wan nasu alaihi iyalun fi zalika, duk duniya iyalinsa ne a wannan fayyan. Imam Abu Hanifa. Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa Abu Hanifa ta afqahun nasi, Abu Hanifa shine mafi fiqhun duniya a zamanin sa. Wa qala Shafi'i, Shafi'i ko yace annasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifa, mutane gaba daya iyalin Abu Hanifa ne indai a dunar fiqhu ne. Imam Zahabi ya kara bayani cewa al-imamatu fil fiqhi wa daqa'iqihi musallamatun ila hadha al-imam wa hadha amrun la shakka fihi wa laysa yasihu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili. Zahabi yace ai shugabanci a fiqhu da bincike akan mas'alolin fiqhu na lungu musallamatun ila hadha al-imam, gaba daya an sallamawa Imam Abu Hanifa. Wa hadha amrun la shakka fihi, wannan al'amari ne ko shakka babu. Sai yayi istibasi yace wa laysa yashukku fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili, yace idan ma wani tambaye ka me dalilin ka, nace Abu Hanifa ta yafi kowa ilimin fiqhu, yace to ai kwakwalwa tana da tangarda in har ta nemi dalili bisa ga fitowar rana. A ce rana ta fito, ka ce me ye dalilin da yake nuna ta fito? To kwakwalwa ta kamu da me tangarda kenan. To kamar haka ne idan ka ce me ye dalilin da ka nuna Abu Hanifa, yace duniya da ta sallama kai yanzu ka tsaya kana neman dalili, sun ne an riga an wuce. Abu Hanifa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 150 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da manyan ɗalibai Yusuf al-Balaqi da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da dai sauran manyan ɗalibai. Fa awwaluhum al-Imam Abu Hanifa, a shekenan a tarihance shugaba cikin malaman mazhabobin nan guda hudu shine Abu Hanifa, dan ya girma sauran. Da haka ya fara da shi, yace farkon su al-Imam Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. وقد روى عنه اصحابه اقوالا شتى, طالبان sa mabiyansa sun ruwaito maganganu masu yawa daga gare shi, wa ibaratin mutanawwi'a, sun ruwaito jumloli kala kala, kulluha tuaddi ila shay'in wahid, dukkan jumlolin nan suna bayuwa suna tabbatar da abu guda daya, wa huwa wujubul akhd bil hadisi, shine wajibin yin riko da hadisi, wa tarki taqlidi ara'i al-a'immati al-mukhalifati lahu, da barin yin takalidanci ga maganganun malamai waɗanda suka saba ma hadisin. Abu Hanifa ya zabaras wajen kabi sunna, wajen kalbi da dukkan wata magana ta kowace ce matakan ta saba ma hadisi. Yayi hakan asalan magana daban-daban. Awwalan, maganar sa ta farko yana cewa idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi, idza sahha al-hadisu, idan har hadisi ya inganta fa huwa mazhabi, to shine mazhabata, ma'ana ko na san shi ko ban san shi ba, ka dauka wannan shine mazhabata. Haka Abu Hanifa ya faɗa. Wannan magana ta shi ka duba cikin Ibn Abidin a hakiya ɗinsa da risalar sa mai suna Rasmul Mufti wa Sheikh Salih al-Fulani. Haka Sheikh Salih al-Fulani ya kawo wannan magana a cikin littafin Iqazul Himam wa ghairihim, da waɗansu su cikin manya-manyan malamai. Wa naqala Ibn Abidin an sharh al-Hidaya, Ibn Abidin ya ciro magana a cikin sharh al-Hidaya Ibn Shahna al-Kabir, wato daga Ibn Shahna babba, Sheikh Ibn al-Humam wanda shine malamin Ibn al-Humam. Ibn al-Humam babban malami ne a mazhabin Abu Hanifa, yana da littafi mai suna Fathul Qadir a cikin mazhabin Abu Hanifa, kusan juzu'i 8 ko 9 na manta adadin juzu'in. Ga abin da ya faɗa wanda ya ciro daga shugabansa, yace idza sahal hadisu wa kana ala khilafil mazhabi umila bil hadis, ya salam, yace idza sahal hadisu, idan hadisi ya inganta, wa kana ala khilafil mazhab, kuma idan to hadisin ya sabawa abinda mazhabar mu ta tafi ta Abu Hanifa, umila bil hadis, to sai a aiki da hadisi a dakatar da mazhaba. Wa yakunu zalika mazhabuhu, idan an yi aikin da hadisin to wannan lokacin ya zama hadisin shine mazhabin Abu Hanifa din. Wala yakhruju muqallidu an kaunihi hanafiyyan bil amali bihi, dan mazhabin al-hanafiya dan ya aiki da wannan hadisin, aiki da hadisin bai fitar da shi daga mazhabin Abu Hanifa ba, ya ma ƙara shigar da shi ne cikin mazhabin undun ya zai shiga. Faqad sahha an Abi Hanifa annahu qala, wannan malami yace magana ta tabbata daga Abu Hanifa, yace idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi, idan hadisi ya tabbata to shine mazhabata. وقد هكا ذلك الامام ابن عبد البر عن ابي حنيفه وغيره وغيره من الائمه واتو امام ابو حنيفه امام ابن عبد البر يا رويتو irin wannan magana daga abu hanifa wa gairihi da wannan sa min al-a'imma cikin malamai ko mu ce wa gairihi sai zanto atafun ala abu hanifa ko wa gairihu ya zanto atafun ala ibn abd al-bar ibn abd al-bar da shi da wannan sun rawaito magana daga abu hanifa ko kuma ibn abd al-bar ya rawaito wannan magana daga abu hanifa da ma waɗansu malamai ba abu hanifa su dukkan su suna cewa idza sahal hadisu fa huwa mazhabi. Qultu, al-albani yace wa hadha min kamali ilmihim wa taqawahum, wannan shike nuna tukar ilimin wannan shugabannin mazhabobi da kuma jin tsoron Allah su, an gane ko, haifu asharu bidhalika ila annahum lam yuhitu bis sunnati kulliha, wannan magana ta su ta nuna su ba su san sunna ba gaba ɗayanta, sun san wani bangare na hadisai wani bangare kuma ya kubuce musu ba su san shi ba, dan haka sai suka ce duk abinda muka duk abinda hadisi ya inganta da shi to shine mazhaban mu, ko mun san hadisin ko mun san shi ba. Wa qad sarraha bidhalika al-imam ash-shafi'i kama ya'ti, imam ash-shafi'i ya riga ya fito kai ya nuna haka kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Faqad yaqaw minhum ma yukhalifu as-sunnata allati lam tablughuhum, daga cikin su akan samu magana ta faru irin abin da za ta iya saba ma sunna saboda sunna ba ta zai gare su ba. Fa amaruna bi tamassuki biha, dan haka sai suka yi mana umarni da riko da sunna. Wa annajalaha min mazhabihim rahimahumullahu ta'ala, ko mai mai da wannan sunna ta zanto ita ce mazhabin su, Allah ya ji kansu gaba ɗayan su. To wannan maganar farko kenan ta Abu Hanifa. Magana ta biyu, Abu Hanifa ce la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadhnahu, yace la yahillu li ahadin, baya halatta ga wani mutum an ya'khudha bi qawlina, yace zai riko da maganar mu ko fatawar mu, ma lam ya'lam min ayna akhadhnahu, matakar bai san daga ina muka tsuno wannan maganar tamu ba, dan bai san hadisin da muka kafa hujja ko ayar ba, to bai halatta na riko da maganar ba, dan idan an tafi zai ce na riko da maganar Abu Hanifa, maganar Abu Hanifa ko ba hujja bace ba. Amma in ya san inda muka tsuno a aya ne zai ce na riko da maganar Abu Hanifa da ya gina kan qaulin Allah ta'ala kaza, in ya san hadisin da muka tsuno zai ce na riko da maganar Abu Hanifa wanda ya gina kan qaulin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, ya kai majingina wanda in an jingina da ita ba a faduwa, qala Allahu qala Rasulullah, kaji fa yadda suka yanke magana. Wannan magana ta Abu Hanifa Ibn Abd al-Barr ya kawo ta a cikin littafin Al-Intiqa fi fada'il thalathati al-a'immati al-fuqaha, wannan littafi ne dan karami mai dadin karantawa, ya magana akan takaitaccen tarihin Abu Hanifa, takaitaccen tarihin Imam Malik ibn Anas, takaitaccen tarihin Imam Shafi'i, kowanne ga yadda ya rayu, ga shahararran ɗalibansa, ga yanayin yadda yake bada fatawa, littafi ne mai dadin karantawa Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr da mazhabin Malikiyya shine yo, ai kaga da wannan ya nuna bai da mazhabar kenan, sai abinda annabi ya ce yanzu wani ne ai ba zai kawo falalan Abu Hanifa ko wani abin nan ba, in dan tafi mun mazhaba ne, amma ga shi dan Malikiyya ne amma kuma yana bada falalan wa Abu Hanifa, dan duk a cikin musulunci ake me na warewa wannan kaza ne wannan kaza ne, ina fatan kun fahimta. Ya fada wannan a cikin wannan, Ibn Abd al-Barr ya kawo wannan magana ta Abu Hanifa cikin littafin nan nashi mai wannan sunan, wa ibn al-qayyim fi ilam al-muwatti'in, haka ibn al-qayyim a cikin littafin ilam al-muwatti'in an rabb al-alamin, wa ibn abidin, haka ibn abidin fi hasiyatihi a cikin hasiyarsa al-bahr al-ra'iq, hasiyar da yawa al-bahr al-ra'iq, wa fi rasm al-mufti, haka a cikin rasm al-mufti, wa sha'rani fil mizan, haka imam sha'rani a cikin littafin al-mizan bil riwayat ath-thaniya, amma da riwaya ta biyu, wal riwayat ath-thalitha da riwaya ta uku da an basan su zai zo, rawaha Abbas Dauri fi tarikh Ibn Ma'in, duk wannan takariji zai mana nauɗan da maganganun idan muka yi tafinsa duk zai tafi a kai. Aka takaice da Abu Hanifa yace la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadhnahu, wa fi riwayatin, a wata riwaya daga wajensa yace haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami, yace haramun ne akan duk wanda bai san dalilin da na dogara da shi ba, yace zai ba da fatawa da maganata. Ba da fi riwayatin, a wata riwayar bayan ya faɗi wata magana sai ya ƙara da cewa fa innana basharun, duk da kani mu ɗan adam ne, nakulul qawli yawma wa narju anhu gadan, a yau ma ida baya da fatawa gobe mu kauce mata in mun gano kuskuren mu, tunda ba wahayi yake mana ba. To tunda ko haka ne maganar mu ba ta zama hujja sai in ka san aina muka ciro ta. Wa fi ukhra, a wata riwayar ga abin da yake wai haka ya Yaqub, kai tanka kai Yaqub, waya Yaqub shine Abu Yusuf al-Balqi, yace la taktub kull ma tasma'u min, kar ka rubuta duk abin da ka ji daga gare ni, fa inni kad ara ar-ra'y al-yawma wa atrukuhu gadan, maiwa a yau zan ga wani ra'ayi in ba da fatawa da wata fatawa amma gobe kuma in kauce mata, wa ara ar-ra'y gadan wa atrukuhu ba'da gadan, maiwa gobe in ba da fatawa da wata mas'ala jibi kuma in kyale ta in na ga kishiyar ta. A cikin hadisi Albani yace qultu wa zalika li anna al-imama kaseeran ma yabni qawluhu ala al-qiyas, yace saboda ma za ga malami ya ba da maganar sa ko fatawarsa akan qiyasi, fa yabdu lahu qiyasun aqwa, gobe sai ga wani qiyasin mai karfi wanda yafi qiyasin yau, kaga sai kyale na yau din kenan. Aw yablughu hadithan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ko bayan da bai san hadisi bai ba da fatawa da qiyasi, yau kuma sai samu hadisi, kaga zai kyale wannan qiyasin kenan. Tunda sun ce dama idza ja'a an-nasu batala al-qiyas, inda nasu ya zo to ba wani qiyasi kuma, idza ja'a naharullahi batala naharu ma aqil, haka suke cewa in ƙoramar Allah ta zo kuma ina cewa in daren gidan wani ya zubar da ruwa, ai ba magana sai ƙorama ta taho kuma. To dan haka wannan shi yasa suke barin kake ganin sukan cancanta maganganu, fa ya'khudhu bihi wa yatruku qawluhu as-sabiq, sai ya riko da wannan hadisi ya kyale maganar sa da ta gabata. Da qala sha'rani fil mizan ma muqtasaruku, da abinda sha'rani ya faɗa cikin mizan yace wa i'tiqaduna wa i'tiqadu kulli munsifin fil imami abi hanifa radiyallahu anhu annahu law asha hatta duwinati shari'a وبعد رهيد الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه. wannan cikin ɗan mazhabar sa ne fa, yake cewa i'tiqadin mu da i'tiqadin dukkan wani mai adalci cikin lamarin Abu Hanifa shine da a ce Abu Hanifa zai rayu ya zuwa lokacin da aka rubuce littafan shari'ar musulunci, وبعد رهيد الحفاظ في جمعها من البلاد, bayan dukkan malaman hadisi da suka tattara hadisi daga garuruka sun riga sun mutu, sun tattaro hadisin min al-bilad daga garuruka wasu gore da kan iyakoki, wa zafira biha, kuma Abu Hanifa ya zo samu wannan hadisi daga baya, la akhadha biha wa taraka kull qiyasin kana qasahu, da zai samu hadisan nan a harhada gaba daya, to da duk wani qiyasi da ya taba yi sai ya rufe shi ya kama hadisan. Wa kana al-qiyasu qalla fi madhhabihi kama qalla fi madhhabi ghayrihi bin nisbati ilayhi, da sai zanto kiyasi yayi kadan a cikin mazhabarsa, kamar yadda aka samu hadisi ya zama kadan a cikin mazhabar waɗansu daga cikin malamai in ka kwatanta da mazhaban Abu Hanifa, ya zama kadan kiyasi niki nifi ya zama kadan. Lakin lamma kanat adillatu shari'a mufarrakatan fi asrihi ma'a tabi'in wa tabi'i tabi'in fil mada'in wal qura was sughur kathura al qiyas fi mazhabi, yace amma yayin da zanto dalilan shari'a sune hadisai mufarraqatan sun kasance a rarrabe ne fi asrihi a zamanin Abu Hanifa, ba a hada suke wuri guda ba kamar yau, a rarrabe suke a garuruka ma'a tabi'ina tare da tabi'ai, wani ya haddace hadisi 100 yana Makka, wani ya haddace hadisi 10 yana Basra, wani ya haddace hadisi kaza yana Hadramaut, kaga hadisan daban-daban ne, abinda wanda ya haddace daban-daban wanda yake ta haddace, kai ko kana nan Makka hadisan wannan kake da su, ka samu wata matsala wadda dalilin ta hadisin yana Iraki ga ka a Makka, baka san hadisin ba, baka san aurin wa yake ba, kaga sai ka bada fatawa da kiyasi tare da cewa ga hadisi kan matsala. Shi yasa wanda ya zo daga bayan su an riga an tattare hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da dukkan littattafan hadisi sun tattare hadisan Annabi a cikin wani tsarin da da lokacin su Abu Hanifa da Malik ba a tattara su haka ba, a lokacin hadisin yana kirjin mutane a rarraba a daruruka. A yanzu ko hadisin yana cikin littafan mutane a rubuce a cikin library. Ina fata an fahimta. To kaga yanzu idan ka tashi binciken hadisi zai zama maka da sauki idan an kwatanta da mutumin da. A da in malamin tashi neman hadisi sai ya tashi daga Madina ya tafi wani gari mai nisan kilomita 500 dan ya je samu hadisi daya. A da mutanen Andalus suke tafiya fa karshen yamma su je karshen gabas. Andalus su fi karshen yamma su tashi su tafi jazira ta Arabiya su tafi kasashen Gulf nan don neman hadisi. Saboda hadisan da ake kan babu nan gurin yanzu duk bijintar Ibn Hazm bai san littafin Imam Tirmidhi ba. Har Ibn Hazm ya mutu bai san wannan littafin ba. Saboda a da waɗannan littafan ba mai sauki bane samun su irin yau. Yanzu ko dan karamin ɗalibin da bai kai farshen Ibn Hazm ba ma yana da littafin Tirmidhi. To saboda kaga irin yadda suka nemi ilimi da sun sha wahala ba kamar yanzu ba. Shi yasa ba mamaki yanzu ka samu waɗansu hadisai wanda wani malami da bai same su ba. Kai yanzu an riga an gama maka aiki an tara ma wuri guda. Buɗe takarda kawai kake haka.
Bima taraktu
a haddace suke aka. Yan mutum yazo nan garin sai ya hijira daga nan gurin kuma ya sake tafiya Abuja. In ya gama da can gurin ya tafi Kotono, in ya gama daga can ya tafi Akara, daga can har Saliyo, daga can har ina ne yana neman hadisi ya tattaro sannan ya komo garin sai ya zama malami. Ya je can. To shi ne abin nan. Shi yasa mutanen daɗin suke alfahari da tafiya. Har ma in malami ya tashi a Andalus, ya gama yayinsa a Andalus bai je gaba, ai ai sun gaba da shi. A ce baka ketare ruwa ba me zaka ce? Har yanzu hadisanka basu kai Bahar Maliya ba. Ai sai ka ketare Bahar Maliya, ka gansu sun ganka, ka ce sun ce, sai ka dawo garinka ka zama malami. Amma kawai a garinka aka san ka. Wanda kawai suke sune naka suka sanka suka daga ka shikenan suka alfahari kai malami ne ka fito ne gari mana in ba tsoro ba a zaka sha mamaki ka je wani gari in ba tsoro ba bana manta cikin irin matsalar da muke fama da ita a nan gurin irin idan ɗalibi ya tashi ya fara karantarwa yana wa'azi musamman in yana da daɗin baki sai malami su dauka sai mutane kawai su dauka ya zama Sheikhul Islam daidai lokacin da muka zo za mu tattara kuma tsamman mutafi zanar Madina karatu waɗansu kuka suke yanzu ma ala'ai sai dai ka je su neman takardar shaida kaga sai su mai da mutum ba hukunci bai sani ba amma ni a zuciya na san ƙarya ne wallahi na san ƙarya ne da muka je can gurin sai aka haɗa mu da yara 'yan shekara 18 sun gama sakandare da kaifinsu a can gurin suka rinka ba mu matsala to haka nan gurin mutum zai tashi ana malami ne kila ma na ƙasa kila na jiha ko duk ƙasa ta san shi amma wallahi tun sai haɗa shi da yara 'yan sakandare 'yan shekara 18 su waje gari. Yilinka neman su lati handin out wallahi ya foto start tuni an riga an wuce an tafi da nisa mu muna nan haka wallahi an tafi da nisa ba za ka san haka ba sai ka fita saboda haka yana daga cikin gatan da za ka kaiwa kanka in ka shahara a garinka ka da Allah ka je wani gari ko yaya ko wata daya in ka je kuma ba wai ayyuan nasu za ka gamu da su ba ka haɗu da malamai ka gwara abin da ke tsakaninsu da naka ka ji ku tattauna da su amma yanzu mutanen mu da suke jin tsoron ma tattauna da 'yan uwansu ɗalibai wai abin kunya ne wai ya karu da ni ko in karu da shi sai ya zama wai abin kunya dan me za a ce na sauraruwa ne ana ganin ni da shi sa'an juna ne sai ka haramta kanka alheri mai yawa akwai ilimin da a duniyan nan ba za ka same shi ba sai wurin sa'anka akwai ilimin da a duniyan nan ba za ka same shi ba sai wurin na ƙasa da kai ya rage naka ajiye rawanin girman kai sai ka karu ka nada girman kanka ka nada kanka rawanin jahilci har kawai ka mutu kana jahili yasa ai malaman da malaman hadisi suka ce baka zama malami sai ka koyi ilimi wajen kalan malamai guda uku farko wanda suke sama da kai ta fuskar shekaru da ilimi na biyu tsare kunka sa'anninka na uku na kasar kai in kai wajen wannan kai wajen wannan kai wajen wannan to ana sa ranka zama malami amma matakar ka ce duk sa'anka ba ka yi ba sauraron karatunsa ka fi ƙarfinsa duk na ƙasa da kai ko ya faɗa abu daidai sai ka kushe ka ce ba haka yi ba an riga an gama da kai sai kai ta tafiya da rauninka jahili kawai yana yawo a gari Allah ya tsare mu saboda haka dole sai mutum ya abin nan sosai da sosai sai mutum ya yaki da zuciyarsa. Saboda haka yake cewa a datan littattafai a hadisai suna ta cikin littattafai daban-daban suna cikin zukatan mutane ne ba a rubuce su ba suna tare da tabi'ai wa tabi'ut tabi'in da masu biye da tabi'ai din fil mada'in a sauran garuruka wal qura da al qaryu wa sugur da iyakokin kasa da kasa yace to dan saboda hadisan ba sa taruri guda daya kasur al qiyas fi mazhabihi sai qiyasi yayi waita a mazhabin Abu Hanifa bin nisbati ila ghairihi in ka kwatanta da wannan sa ba wai shi kadai ke qiyasi ba sauran suke yi amma shi nashi yafi nasu yawa min la immati wato daga cikin malamai in ka kwatanta qiyasi a mazhabin su da nasu da nashi nasin yafi yawa daruratan wannan ya rika yin qiyasi ne saboda larura dan ba hadisi saboda haka sai aka yi qiyasi li'adami wujudin nassi fi tilkal masail allati qasa fiha saboda rashin nassi a mas'alolin da yake qiyasi cikin su bi khilafi ghairihi min al-a'immati sabanin wannan su cikin manyan malamai fa innal huffaza kanu qad rahalu fi talab al-ahadith wa jam'iha fi asrihim min al-mada'in wal-qura domin manyan mahaddata hadisi sun yi tafiye-tafiye wajen neman hadisi sun yi tafiye-tafiye wajen tara hadisi a garuruka da al-qaryu wadawwanu ha suka rubuce hadisai fajawabat ahadith ash-shari'ati ba'daha ba'dan sai hadisai da suka kunshi shari'ar musulunci ya kasance sashin su ya haɗu da sashi fa hadha kana sababu kasratul qiyasi fi mazhabihi malam yace wannan shine sababin da yasa qiyasi ya waita a mazhabin Abu Hanifa wa qillatihi fi mazahibi ghairihi kuma aka samu karancin qiyasi a mazhabobin waɗansu malamai wannan magana ce mai tsawo ba sai mun bi ta gaba ɗaya ba mu koma kan asalin littafi Abu Hanifa yace wai haka ya Yaqub la taktub kulla ma tasma'u minni kar ka rubuta duk abin da kake ji daga gare ni fa inni qad arar ra'ay al yawma wa atrukuhu gadan ko a yau zan ga magana gobe in kauce in rabu da ita wa arar ra'ay gadan wa atrukuhu ba'da gadin kuma zan iya ganin ra'ayi gobe abinda fa yake nufi ra'ayi ba ra'ayi irin namu ba na molanka ra'ayi da aka gina shi bisa ga ka'idojin shari'a sai dai ba hadisi karara ijtihadi shine ra'ayi magana ta uku yace idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fatruku qawli Abu Hanifa yace idan na fado ta magana wanda ta saba ma littafin Allah kuma ta saba ma hadisin annabi fatruku qawli to ku rabu da maganar nan tawa kar ma ku saurare ni ka duba wannan magana ta cikin littafin al-Fulani mai suna al-Iqazul Himam to wannan kadan kenan daga cikin maganganun Abu Hanifa yanzu wannan maganganun nashi guda uku me suke nuna mana yayin da duk muka samu wani hadisi ya ci karo da mazhabin Abu Hanifa fatawarsa me ya kamata bi mu ajiye fatawarsa mu kama hadisi malami na biyu cikin malaman mazhabobin nan shine Malik ibn Anas rahimahullah shine Malik ibn Anas imamu darul hijra mai imamu Zahabi ya ce game da imamu Malik ya ce huwa shaykhul islam hujjatul umma imamu darul hijra abu abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghayman ibn khusayl ibn amr ibn al-harith wa huwa zu asbah ibn auf ibn Malik ابن زيد ابن شداد ابن زرعة وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبهي المدني حليف بني تيم من قريش فهم خلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أهل العشرة قرأتوا سيد الإتاجي يوم بحكة بنا لك سامون السلسلة بنا لك سامون السلسلة wannan shine silsila din kakannin Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra Imam Malik dai ibn Anas wato an haife shi hijran annabi da shekara 93 ne katal shekara ta 93 da hijran annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa talaba alhadisa wa huwa hadathun bu'aida maut alqasim wato ya fara neman ilimin hadisi tun yana yaro kankani jim kadan bayan mutuwar Qasim ibn Muhammad wa Salim da mutuwar Salim fa akhadha an-Nafi' ya karba hadisi wajen Nafi' wa Sa'id al-Muqbiri wa Amir ibn Abdullah ibn Zubair wa ibn al-Munkadir wa Zuhri wa Abdullah ibn Dinar wa khalqin sanadhkuruhum 'ala al-Mu'jam da malamai masu yawa wanda ma za mu jera maka su akan huruful hijaiyya a fara da wanda sunansa ya fara da a a gama, wanda sunan sai fara da ba a kawo su, wanda ya fara haka har aje maka karshen abin nan dan ka ga malaman da ya karatu a wajen su, malamai masu tarin yawa kenan. Haka yayi ta jira su, yana ta kawo tarihin su. Yace wa talaba malikun al-ilma wa huwa ibnu bid'a asharata sana, ya fara neman ilimi yana dan shekara 10 doriya. Wa ta'ahhala lil-futiya wa jalasa lil-ifada wa lahu 21 sana, yace ya zauna ya fara ansa fatawa a masallacin Annabi, yana kuma karantar da mutane yana dan shekara 21 katal a duniya. Wa haddasa anhu jama'atun, malamai da dama sun koyi hadisi wajensa. Wa huwa hayyun shabun tariyun, yana yaro saurayi ba ma gemu a fuskarsa, dan bana 7 ya fara bayar da ilimin hadisi. Wa qasadahu talabatul ilmi min al-afaqi fi akhir dawlati abi ja'far al-mansur wa ma ba'da zalika, yace malamai sun fara neman ilimi a wajensa, daliban ilimi sun nufato shi sun dirka koshi daga sasanni daban-daban. Wannan ko ya faru a ƙarshen lokacin daular Abu Ja'far al-Mansur wa ma ba'da zalika, har da lokacin da biyo bayan haka. Wazdahamu alaihi, daliban ilimi sun cika maƙil wajen Imam Malik fi khilafatir Rashid, a lokacin halifancin Ar-Rashid ila ammata, har zuwa lokacin da Imam Malik ibn Anas Allah ya karɓi rayuwarsa kuma haka ya ci gaba da kasancewa. Tarihin sanan gurin wajen Shafi 40 Imam Zahabi yayi, yana kawo mana shi mai tarin yawan gaske. Yana daga cikin abin da ya taimaka wa Malik neman ilimi ko ya samu ilimi mai albarka shine baya musu. Abinda ake nufi da musu, musu iri biyu ne, akwai musu da shari'a ta yadda, dan Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan, idan musu za a gwada da dalili, ka kawo dalili in kawo, ka kawo hujja in kawo, ka kawo Qur'ani in kawo, ka kawo hadisi in kawo, har mu gane ina gaskiya take, shin cikin magana ka ko cikin magana ta, kuma da mun gane ta mu duka za mu sallama mata, ba ruwana da ni zan yi nasara, matukar ka faɗa abin da ke shine hadisi shine nasara ta, in ba hadisi in ya bayyana gare ni, ba ruwanka da kai nasara. Irin wannan mujadalar madalla da ita Malik baya kushe ta. Mujadala da Malik ke yi shine mujadala kawai ta mutanen da ba sa karatu. Sai ka kawo aya, ka kawo hadisi, mutum ya ki, ya kawo maka kiyasi, ya kawo maka kundinka, ai ta ja'in ja da shi, ya rinka kafa maka hujja da mantiki, ya rinka kafa maka hujja da logic. Imam Malik yake cewa, Sa'id bin Abdul Jabbar yake cewa, sami'tu malikan yaqulu, naji Malik yana cewa, ra'ayi fihim an yustatabu, ahlul kalam kenan, masu shagala da ilimin zance da musu su kyale Qur'ani da hadisi, yace ra'ayina game da su a nemi su tuba, fa in tabu, in sun tuba shikenan, wa illa kutilu, ba haka ba ku karkace su, me amfanin su? Wannan shine fatawarsa game da su, shine fatawarsa kuma game da kadariya, waɗanda suke cewa babu alqadaru. Yana daga cikin maganganunsa, al-imanu qawlun wa amalun, imani magana ce aiki ne, aiki da magana su suke gina imani. Yazidu wa yanqus, imani yana karuwa yana raguwa. Kaga yanzu dubbai na ƴan kai miliyoyin ƴan mazhabar malikiya ba sa kan wani aqidar, dan suna kan aqidan asha'ira. Aqidan asha'ira kuma imani la yazidu wa la yanqus shay'un jamid, kuma al-a'mal ba sa shiga cikin musammal iman, shi imani a zuciya yake, a amal ba imani bane ba. To ga Malik yana cewa al-imanu qawlun wa amalun, akan haka Abu Zaid ya tafi cikin risala al-Qayrawani, yazidu wa yanqus wa ba'dahu afdalu min ba'd, duk maganganun sa ne. Yana daga cikin maganganun Malik yake cewa la yusatabu man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kuffar al-muslimina, yace duk wanda ya zagi annabi cikin musulmi yake ko kafirai, kar ma ka ce ya tuba, hukuncin sa kisa ko ya tuba, tuban sa baya da amfani. Ka ji maganganu malanke sun da ba su abin nan, maganganun fare suna da yawa kwarai da gaske, ba lokacin kawo su bane ba wannan. A takaice dai, Imam Malik ibn Anas shine limami na biyu ta fuskar a abin nan, wato a jeranta a tarihance. Abu Hanifa na farko, na biyunsu sai wa Imam Malik ibn Anas. An haife shi hijira a shekara ta 93, kuma ya mutu a shekara ta 179 bayan hijira. Malik ya ce wa ammal Imam Malik ibn Anas rahimahullahu faqala, amma Imam Malik ibn Anas ga abin da ya ce, yace innama ana basharun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatrukuhu. Imam Malik ce innama ana basharun, ni mutum ne, ukhti'u wa usibu, ina yin daidai ina yin kuskure, fanzuru fi ra'ayi, dan haka ku rinka duba fatawata, fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhuduhu, duk abin da ya dace da Qur'ani da hadisi ku riko da shi, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatrukuhu, duk abin da bai dace da Qur'ani da hadisi ba kuma ku kyale shi. Wannan shine maganar Imam Malik ibn Anas. A ina za ka same ta? Ka duba littafin Ibn Abdul Barr mai suna Al-Jami', wato Jami'u Bayan al-Ilmi Fadlihi kenan. Wa an Ibn Hazm, kuma Ibn Hazm ya kawo wannan magana ma daga littafin Ibn Abdul Barr. Shi Ibn Hazm ya kawo ta a cikin Usul al-Ahkam, wa kaza al-Fulani haka al-Fulani ya kawo a cikin Iqaz al-Himam. Wannan maganar Imam Malik kenan. Magana ta biyu, Imam Malik ya ce laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yace babu wani mutum bayan annabi tsira da aminci tabbata gare shi, fa sai sai ana karɓar wani sashi na maganar sa wata kuma a kyale masa. Yace illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sai annabi kadai tsira da aminci tabbata gare shi, shi ne duk abin da ya faɗa an karɓa ne gaba ɗaya. Amma in ba shi ba, to akan karɓo ta a kyale wata. Wannan magana ta ci, yace menene nasabu haza ila Malik, nisbatu haza ila Malik huwa al-mashhur inda al-mutaakhirina, jingina wannan magana zuwa ga Imam Malik shine abin da ya shahara a wurin malamai na ƙarshe. Wa sahahahu an Ibn Abdul Hadi fi irshad as-Salik, har Ibn Abdul Hadi ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah kenan ya inganta wannan magana a cikin littafin irshad as-Salik. Wa qadarawa Ibn Abdul Barr fil Jami', Ibn Abdul Barr ya rawaito wannan magana cikin Jami'u Bayan al-Ilmi Fadlihi nasa. وابن حزم في اصول الاحكام هكا ابن حزم يا رويتو تا اتيكن لتافين سو اصول الاحكام الاحكام في اصول الاحكام سو لتافين كنن من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد سي دي سو سن جينغيناوا ماغانر سن جينغيناتا ني زوا غا الحكم ابن عتيبة ها كوما سن جينغيناتا زوا غا مجاهد بس جينغيناتا زوا غا مالك با واورده تقي الدين السبكي في الفتاوى Ibn Taqiy ibn Subki ya kawo wannan magana a cikin fatawa nashi min qawli ibn Abbas, amma shi ya jingina ta ne zuwa ga Ibn Abbas muta'ajjiban min husnihi, har yana mamakin wannan kyawun wannan magana. Thumma qala, sannan yace wa akhadha hadhihi al-kalimati min Ibn Abbas wa akhadha hadhihi al-kalimata min Ibn Abbas Mujahidun, yace Mujahid ya karbi wannan magana daga Ibn Abbas wa akhadhaha minhuma Malik radiyallahu anhu, wanda kuma ya karbe ta daga wajensu shi ma ya mayar da ita kamar taji shi ne Malik, ya karbi wannan magana daga wajen Mujahid. Washtaharat anhu, ta shahara daga wurin Imam Malik. Wato kun ga inda bincike na ilimi ke tabbatar da abu, galibin mutum malaman karshe sukan jingina wannan magana zuwa gawa Malik, amma sun cikin waɗansu manyan malamai da suka gabata su suna jingina maganar zuwa ga Al-Hakam Ibn Utayba, wani ma ya jingina ta zuwa ga Mujahid, an samu ma waɗanda suka jingina ta zuwa gawa Abdullahi ɗan Abbas. Kun gane ko? To shi ne shi wato ainihin Taqiyuddin Subki yace asalin maganar ta Abdullahi ɗan Abbas ce. Ɗalibinsa Mujahid ya ji daga gare shi, shi ma yake amfani da ita cikin darasinsa. Kuma daga wajen Mujahid ne Imam Malik ibn Anas ya ji, shi ma yake amfani da ita. To saboda yawan yin amfani da ita ma sai ya zanto kamar maganar tashi ce, amma ka ji asalin inda ta gangaro. Kun fahimta ko? Qultu, Albani yace summa akhadha anhum al-Imam Ahmad, kuma Imam Ahmad ma daga baya shi ma ya ciro wannan magana daga wajensu, ya mayar da ita kamar tashi. Faqad qala Abu Dawud fi masail al-Imam Ahmad, domin al-Imam Abu Dawud ya faɗa cikin masail na Imam Ahmad, wato Imam Abu Dawud fa mai sunan dalibin Imam Ahmad bin Hanbal ne. Abu Dawud yace samitu Ahmad yaqulu naji Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa laysa ahadun illa wa yu'khadhu min ra'yihi wa yutraku ma khala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Yace naji Ahmad yana cewa ba wani mutum face sai ana karban wani ra'ayinsa wani kuma a kyale masa in ba annabi ba shine duk abin da ya faɗa daidai ne. A takaice dai asalin maganar ta Abdullahi dan Abbas sai kuma daga baya ta yadu zuwa ga wadansu daga cikin tabi'ai har tabi'u tabi'ina zuwa ga wanda sai kansa. Kun fahimta da kyau? Kuma me dai mai taje ta dawo Imam Malik dai yayi amfani da ita. Kuma dai yayi amfani da ita don ya nuna me ra'ayinsa ba shine hujja ba sai me sai abin da hadisin annabi ya tabbatar. Magana ta uku cikin maganganun Imam Malik ibn Anas yace qala ibn Wahab Abdullah ibn Wahab wanda dalibi ne cikin dalibin Imam Malik yace sami'tu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlaini naji malik an yi masa tambaya dangane da tsatsaife yatsun kafa til wudu'i a cikin alwala aka ce menene hukuncin sa fa qala laysa zalika 'alan nas sai malik yace ai wannan ba wajibi ba lalle bane sai mutane sun yi sam ba wani abin da ya nuna cewa idan ka zo alwala ka tsatsaife yatsun kafa haka malik ya faɗa. Kala ibn wahab yace fataraktuhu hatta khaffan nas sai na kyale malik yace gaba da karatu har sai da mutane suka ragu kowa ya tafi sa kafa ta dauke fa kuntu lahu sai na ce da imam malik inda na fi zalika sunna wannan fatar da aka yi mata dazu mu fa muna da wani hadisi akan ta. Fa kala sai malik yace mahiya menene madogararka menene sunnar da kake kafa hujja da ita kuntu Abdullah ibn Wahab yace sai nace da shi haddathana Lays ibn Sa'd wa ibn Lahi'a wa Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Amr al-Mu'athiri an Abi Abdurrahman al-Habali an al-Mustawrad ibn Shaddad al-Qurashi yace ya biyo magana daga wajen waɗannan kala shi al-Mustawrad ibn Shaddad al-Qurashi yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi yana amfani da khinsar dinsa wato shine dan yatsan da daga shi sai karamin dan yatsa. Hausa ta bata wada ta wala sanan in san sunan shi ya sunan shi kenan wannan shine al-khinsar na hudu ai ba ni da kai dai kenan yanzu kaga Laraba su duk suna da sunan su yiwa Hausa ma akwai ka san Hausa ce ta zamani ta takuɗe da Turanci ta takuɗe da Barbarci ta haɗu da komai ma amma su can a Larabci al-ibham as-sababa al-wusta al-khinsar al-binsar al-ibham babban dan yatsa kenan as-sababa ko sababa as-sababa manuniya to mu dai mun samu wannan babban dan yatsa manuniya al-wusta haka Laraba suke kiranta sannan al-khinsar sannan al-binsar yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi yana amfani da dan yatsan da daga shi sai na karshe yana tuda ma baina asabi'i rijlaihi tsakanin yatsun kafarsa yana amfani da shi yana tuda tsakanin yatsun kafa yana tsatsaife yatsun kafa kenan. Faƙala da ana zai ji wannan hadisi daga wajen ɗalibinsa Abdullah ibn Wahab da malika ya ji wannan magana daga wajen ɗalibinsa ƙala sai ya ce inna hazal hadisa hasanun wannan hadisin ko sanadinsa sanadi ne hasan ana aiki da shi. Abdullah ibn Wahab ya ce wa ma sami'tu bihi qattu malika ya ci gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'a tunda nake kuma taba jin ba wannan hadisin sai yau gashi kuma sanadinsa mai kyau ne kuma yadda ka kawo rijal din. Abdullahi bin Wahab yace summa sami'tuhu ba'da zalika yus'alu daga baya sai na ji Imam Malik idan an tambaye shi dangane da tsatsaife yatsu fa ya amuru bi takhlil al-asabi sai ya umarni cewa ku tsatsaife yatsun ku bayan da ko ya ce kar ayi saboda ba ya da hadisi yanzu aka kawo masa hadisi fa sai yayi yanda Allah waye ya kawo masa hadisin dalibin sa hadon wata tarbiyya ce magabata suke da ita sabanin irin tamu tayo wallahi amma kai a gaban malami kowa sadda kai ba wanda yake cewa komai ba wanda zai binciko wani abu a cikin su zuwa dadin kowa yana da haƙƙinsa kuma kowa na ka da haƙƙin kowa dalibi na kare haƙƙin malami, malami na kare haƙƙin malami. Yanzu kaga dalibin ya kare haƙƙin malamin, ba wai rigima ya masa ba gaban jama'a dan ya nuna ya kore shi. Akwai hadisin wane? Ba haka yace ba, yace fataraktuhu hatta khaffan nasu, sai na kyale shi har mutane suka tafi, sannan sai nace da shi gashi ko mu muna da sunna. Bai maka hadisin ba, yace mu dai muna da hadisi akan wannan. Sai yace wani hadisi ne kawo inji, sai ya koro hadisin tare da sanadinsa. Wala yace lalle wannan hadisi ne mai kyau. Daga ba sai cigaba da fatawa da shi. Shi ya kare Malik bai kunyata shi gaban mutane ba ko? Shi kuma ya kare martabar ɗalibinsa, ya karɓi magana da gare shi, bai rena hankalinsa ba, ya ce ai kai tun da ɗalibina ne in ka kawo ba zan karɓa ba. To dole wannan wani tsari ne na tarbiyya da ake buƙatar a jaddada shi a yau. Ya kasance tsakanin ɗalibi da malami kowa na kare haƙƙin kowa, ba wanda yake son ganin faɗuwar wani. Amma yanda al'amura suka rikice yanzu, sai ga wani son faɗuwar wani yake yi. Ko yaya wani so yake ba, wato lokacin da kake karatu saurare ke ina za ka faɗi ji daɗi, ba ina za ka yi daidai bai ji daɗi, ina ne faɗuwar saboda ya tagaza maka. To wannan kuma galibi ta iya yiwa wani ba da mummunan niyya ya yi haka ba, a tsarin ɗaukan karatunsa dai koyo bai wuce da irin tarihin magabata ga yadda suke bi ba. Wannan kuma sai ka samu a ƙila da niyyar da Allahu a'lamu biha zai yi irin wannan. A takaice dai akwai buƙatar wato kimanta juna tsakanin mai karantarwa da masu karatu gaba daya. Kuma wannan na nuna mutum zai iya fa'idantuwa daga yanzu wannan hadisin. Gashi Malik yace gashi wannan hadisi mai kyau ne, amma ma samitu bihi qattu illa sa'a. Wannan shine abin da salaf ke cewa isbatul fadl li ahli, duk mutumin da yake da falala ka tabbatar masa da falalansa ko yana ƙasa. Kaga bai ce ba a wannan hadisin na taba jinsa, a'a sai ce wannan hadisi gashi ke kyau amma ban taba jinsa ba sai yau. Kaga ya nuna yanzu Abdullahi bin Wahab shine malamin Malik akan me wannan hadisin. Inda Malik zai yi riwaya nan gaba sai ya ce haddathani Abdullahi bin Wahab, sannan qala haddathana Lays bin Sa'ad wa fulan wa fulan wa fulan qala haddathana kaza, dan ya kawo hadisin. Fa'idar suke nan, saboda kowa na kimanta kowa, dukkan su da kyakkyawan niyya suke tafiya, ilimi ake wa hidima. To wannan magana ta Imam Malik wadda ta shafi kawo wannan hadisi, wanda Abdullahi bin Wahab ya kawo masa, idan ka duba lamba daga ƙasa an kawo ta ne a cikin littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim, wa rawaha tamma Al-Baihaqi fi Sunan, Imam Al-Baihaqi kuma ya rawaito ta a cikin sunan dinsa. An fahimta ku? To ina ganin saboda yanayin lokaci ya ja, sai mu dakata a nan. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum. Da Allah, littafin da aka karanto dan takaitaccen bayanin Imam Malik ko da Abu Hanifa, wanda littafi ne, littafin Siyaru Alamin Nubala ne na Imam Zahabi. Siyaru Alamin Nubala na Imam Zahabi a shi ne aka ciro wannan magana da kai. Wannan kuma yake cewa a cikin littafin Tamamul Minna an nuna cewa idan sahabbai sun zo masallaci suka tarar an kammala sallar jam'i sukan koma gida su yi, to menene hujjar waɗanda in sun zo an ta gama sallar jam'i suke sake maimaita jam'i? A to wannan sai ka same su in suna yi, sai ka tambaye su meye hujjarsu. Dai na san na sha ba da fatawa akan wannan gurgurdan abin da na sani. Abin da kuma na ba da fitowa a kai shi ne, har yanzu dai ban sami kishiyarsa ba. Wannan kuma yake cewa kamar na ji ka taɓa cewa idan mutum ya bi sallah ta hanyar jin lasifika daga nesa da masallaci baya da sallah, to menene hukuncinmu mu da muke sallah a ƙofanan shagunan mu ba ma zuwa masallaci? Kuma duk kuna cikin wannan ajin, ba ku da sallah. Sai fa in kun gina bisa ga rashin sani a da, a yau idan kuka ji shikenan ba a cewa ku rama sallolin ku na da, sai dai abinda za ku yi ana kiran sallah kawai ku tafi masallaci. Wannan fatawa na faɗe ta a nan, na faɗe ta a Beirut Road, na faɗe ta a wurare daban, amma yawanci kuma ba a sati sai wani ya sake rubutowa. Kuma galibi makasudin rubutowa kila shine wani ya ba da fatawa kishiyar haka. wato ku gane tsarin karantarwa kowane mutum yana daukarwa kansa wani tsari na karantarwa na musamman, wani za ga yana da sauki, wani kuma za ga yana da tsanani, wani kuma tsakatsakiya. Babban dai abin da ake so, duk salon da za ka ɗauka na karantarwa ya zanto cewa ka gina shi bisa ga tsarin magabata. Lokacin da duk aka samu magana guda biyu ta fiqhu akan wata mas'ala ko uku, ba ka cewa dukkan maganganun nan sun zama gaskiya, a ɗaya ce gaskiya sauran kuma kuskure ne. Amma waɗansu suna da fahimtar idan an ce an samu magana biyu ko uku, to shi kenan sai a ba mai saurare dama ya zaɓo da ya ga dama ya bi, to wannan kuma kuskure ne gaskiya. Domin idan wannan ya bi wancan, wannan ya bi wancan, maganganu uku guda uku kishiyoyin juna, kuma kowace ka ce an ba an yi daidai, yanzu daidai ɗin ma ya zama wasa kenan, ba wani abu sunansa daidai, da wani mizani za a gane shi kenan. Kaga yanzu kenan babu wani mizani da za a gane daidai. Da haka lokacin da duk aka samu maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna, ɗaya ce daidai, sauran kuma dole a sa musu suna kuskure. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci, za mu karanta ta cikin muqaddimar littafin nan a nan gaba kaɗan, ba daɗewa ba insha Allahu. Da haka abinda na tafi a kai na tsari shi ne, duk lokacin da aka samu maganganu guda biyu na malamai kan wata mas'ala, nakan yi ƙoƙari in san wacce ta fi ƙarfin dalili. Idan na san ga maganar wani ta fi ƙarfin dalili, to zan yi ta ba da fatawa da ita, kuma ba na jin tsoron in saɓa kowa ko wani ya saɓa mu. Kuma lokacin da na saɓa wani, ba na saɓa ba ne dan wani ya ce kaza ba, abin da ya dame ni da shi kila ma ban san shi ba. Ni dai zan faɗa abin da nake jin cewa zan fita ko a gaban Allah, zan faɗa abin da nake jin cewa shi na gamsu daidai ne. In yi daidai da wani ko ban yi daidai da wani ba, wannan kuma wani abu ne daban. Amma wani za ka ga salon fatawarsa shi ne ya karkata zuwa ga inda kila zai ga cewa tunda dai maganganu wannan magana ma wani malami ya faɗa, wacce ma wani ya faɗa, kar a zafafa, a kyale kowa ya wanda ya ga dama. To mu kan wannan ba shi ne tsari na ilimi ba, ka'ida. Idan ka duba muqaddimar tafsirin Ibn Kathir, idan ka duba muqaddimar wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka duba ka'idojin fatawa a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin na Ibn al-Qayyim, za ka samu cewa ko alama ba salo ne na fatawa ba kawai ka cewa mutane ku zaɓo daga gadama, wannan kuskure ne. Sannan ka'idar shi ne, ni na yi imani hadisi za'ifi ba hujja ba ne ba, saboda haka lokacin da duk na bayar da na ga wata fatawa ta wani malami wadda take ya gina ta kan za'ifin hadisi, ga kuma wata fatawar da take da ingantaccen hadisi, to ba na sauraron mai za'ifin hadisin, ba ma na cewa a cikin wannan magana akwai magana biyu, a cikin wannan matsala magana ɗaya ce kawai ita ce wannan ta ingantaccen hadisin. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun minan nazari, ba duk sabani bane ma ake kirgo shi a ce an yi sabani, sabanin da ba da hujja kawai kawar da kai ake akiyale shi. To waɗansu kuma sai su ga hadisi da'ifi a wurin su hujja ne, sa dan kakkarin wahi su faɗa wa mutane. To shi yasa sai a ta samun kila in ba da fatawa ta saba ta wani, ko wani ba da fatawa ta saba tawa. Amma ni dai abinda na imani da shi shi ne, abinda duk zan faɗa ya kasance wani ya riga ni cikin magabata, sahabbai ko tabi'ai, abinda duk zan faɗa kuma ka binciko ni, to kuma akwai madogarar da na riga ni kai gare ta. Dan haka fatawa ta ba canji tsakanin ta da ta yanzu, bisa ga cewa ba a bin jam'i dole sai an zo masallaci. Wanda duk ya bi jam'i daga gida ko daga rumfar kasuwa, ko ta hanyar sifika take kai masa, ko ta hanyar an samu ladan mai tara da yawa da ƙarfi yake kai masa, baya da sallah. Madogarar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman faridin khalfa safi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, a masallaci kansa in ana cikin masallaci ga sahu a gabanka bai cika ba, sai ka tsaya a sahu na biyu kai kaɗai har ka kammala sallah, ba ka da sallah, inji annabi. Saboda mai ka'ida sai ka shiga wannan na gaban ka cika shi, in ka tsaya kai kaɗai har ka kammala a sahu na biyu ba ka da sallah. ga sahu na biyu bai cika ba, ka tsaya a na uku kai kaɗe kai sallah, ka ƙi shiga gaba ba ka da sallah. Da haka kulakule mutane ke yi yayin da masallaci bai cika ba, mutane su rinka shimfiɗa a waje. Ƙa'ida sai masallaci ya cika sai a yi shimfiɗa a waje, sai a yi ta bi haka da sauransu. Kurakurai mutane ke yi dogaro da cewa akwai sifika mutum ya rinka bin masallaci daga nesa, ko daga kofar rumfarsa, ko daga gidansa, har ma mutum ya zo yana fatawar ni ne nake bin liman sallah, sai aka ɗauke wuta, yadda can wace ka bi shi daga gidan, waye ce ka bi shi, ko a ce ai ta matar aure ce ba ta zuwa jam'i, dan haka take bin liman sallah da lazumi, sai aka ɗauke wuta, ya za ta yi? Yo, wace ta bi shi daga nan gurin, waye hana ta zuwa masallacin? Hadisin Annabi dake cikin Bukhari dake cikin Muslim shine idan ta tashi za ta je jami'a ya kyale ta tafi, in kuma ta tsaya a gida ta yi sallah, to sallah ta fi lada sama da ta je jami'i. Ɗayan biyu ne, ko ta tafi jami'i ko ta tsaya gida ta yi ita kadai, ba na uku. Annabi bai kawo cewa ta tsaya daga gida kuma ta bi jami'i ba. In tana son jami'i ta tafi masallaci, in ba ta son jami'i, in ba ta ga dama ba ta tsaya gida, yi a gida ita kadai ya fi lada sama da zuwan ta masallaci. Me za ta ce kuma daga nan sai ta bi jami'i? Kaga dai durishin karantarwa ne ya kawo wannan. To wannan shine abin da Annabi ya faɗa cikin hadisi. Kai kadai ma a bayan sahu, to ina ga wanda yake wajen masallaci shi kadai, ina ga wanda yake kofar rumfarsa, ina ga wanda yake kan benansa kawai yana bin sallar jami'i dan tsabagen garabasa. Idan har ka ba mutane fatawar sa iya bin sallah ta fuskar lasifika, kowa ya bi daga gida, to ka jefa masallaci cikin matsala. Farko dai ba za a rayar da shi ba. Abinda zai faru wata rana ladan ya yi kiran sallah ya gaba kowa daga shi sai liman, duk mamunsu suna gida, wani yana daki, wani yana falo, wani yana taraka, wani yana ina ne, kowa na bin sallah daga can, saboda mai an ba su fatawar ya halatta. Yanzu abinda aka shar'anta sallan jam'i domin sa kawo rushewa al'umma shi a sakamakon irin wannan fatawar, maqasid gaba ɗaya na shari'a game da shar'antuwar sallan jam'i kawo rushe shi. Ka tuna daga cikin manufofin sallan jam'i, takawar da za ka yi ka tafi zuwa masallaci lada ne, ka ce mutum ya zauna gida shi kadai, ka haramta masa. Ka tuna hadisin Muslim, kabilar Larabawan Banu Salma suka zo wajen Annabi suka ce unguwarmu na nesa daga masallaci, ga waɗansu ƴan fulote kusa da masallacin ka, za mu ƙaurato mu dawo nan. Annabi ce makanakum tuktab lakum asarukum, ku tsaya inda kuke a rinka rubuta muku ladan takowar da kuke zuwa jami'i, ya fi muku alheri sama da ku zo ku yi gidan kusa da masallaci, ku samu ratar ta nesa. Ka sanar hadisin Muslim dai kuma wanda yake nuna in kai alwala daga gida ko kai alwala daga masallaci akan hanyar ka ta zuwa masallaci, duk taku ɗaya sai an ɗaukaka darajanka, sai an shafe zunubinka, duk taku ɗaya har zuwa masallaci. In ka zo kana jiran sallar jam'i, ana rubuta maka ladan kamar kana cikin jam'i, matukar sallah ta kawo ka masallacin. In an kammala sallah har yanzu mala'iku suna nan suna roƙa ma Allah suna maka gafara, ba za su daina ba har sai Allah ka takare, to duk mutumin da bai je ba yayi hasaran dukan waɗannan ababan, ka haramta masa ladan taku zuwa masallaci wanda za a kankare zunubin sa a ɗaukaka darajarsa, ka haramta masa ladan intizarul imami fil masjidi, wanda Annabi yake kana fi salati ma damat salatu hiya allati tahbisuhu, kuma ya sa wa suna abin sunan sarribati a cikin wani hadisin, yace intizarul salati wace zalikumur ribat zalikumur ribat zalikumur ribat, ya sa masa suna ribati. Dukkan haramta wa mutane wannan sakamakon mugunyan fatawar da ba ta da Qur'ani ba ta da hadisi. Duk hadisin da aka gina fatawa da shi kan cewa kai sallah a gida kai kuka je jami'i, hadisi ne da'ifi, ka kalubalanci duk wanda ya kawo shi. A nan gurin ba na damuwa da wane ne kawo, magana kawai nake kallo, wanda ya kawo ya iya zama na san shi, ya iya zama ban san shi ba, ya iya zama abokina ne, ya iya zama ba abokina ne ba, ya iya zama babana ne, ƙanina ne, wana ne. Wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba, wannan ba shine ya dame ni ba, yanzu to yana dangantaka da ni ko baya da ita, a'a yanzu to maganar sa ta dace da hadisi, shine magana. Wannan shine magana zahiri. Da haka ya jama'a, wato ku daina wahalar da kanku wajen maimaita abinda mutum ya riga ya faɗa, da ko da wani ya faɗa su dubu, inda dukkanin za su tarewa akan wannan fa, ba abinda ya dame ni tunda ina da hadisi kalala. Kano gaba ɗaya wallahi ta taru a kishiyar abinda na faɗa, wallahi ba zan damu ba. Sai ba zan matsa musu ƙarfi da yaji ba, zan ce musu ga abinda Annabi ce, ya rage na mutum ya karɓa ko ya karɓa, ye kwane-kwane ba ruwanka sai ka kyale shi. Ya san yadda zai fita gobe kiyama kenan, shi yasa ya yi kwane-kwanensa. magana ta ƙarshe wannan ce dangane da abinda Abdullahi bin Wahab yayi, wanda wannan nuna kenan ladabin ɗalibi game da malaminsa. To yanzu ko da a yanzu ne malami ya bada fatawa ta kuskure a cikin taron jama'a, wanda in ɗalibin ya ji kuskure ne kuma aka kyale mutane za su bisa ga kuskure, duk da haka ya iya kyale su, ko kuma zai iya wa malamin gyara dan jama'a kar su baje ba tare da sun tafi da kuskure ba? Ya aiwantin na Imam Malik ibn Anas ai shi ma cikin jama'a ne, amma sai fataraktuhu hatta khaffan nasu, na kyale shi har me mutane suka rufe, sannan na faɗa masa kaza da kaza da kaza, ai ya san da mutane, amma ya kyale shi akan haka. Saboda menene hikimar wannan? Hikimar sa a nan gurin ya san Malik dai ba da ra'ayi ya faɗa ba, da ijtihadin sa ne, iyakacin ijtihadin sa wannan ne. To mai ijtihadi asara yi? Idan mutum ijtihadi ya dace da daidai yana da me? In ya dace da kuskure yana da me? Lada daya. Ai ijtihadi ba san zuciya ba, kuma ya san duk wanda suka bi fatawa da aka yi musu bisa ga ijtihadi su kansu za a sa musu suna halakakku, za a sa musu suna abdallun, ba za a sa musu suna wannan ba. Kuma wannan shi ne fa abin da ya bayyana na cewa an yi kuskuren. Yanzu wa ya san adadin maganganun da mai karantarwa zai yi, mai latta zai yi na kuskure, wanda ba zai fargaba kuskure ne kila sai bayan shudewa shekaru da dama. In kana takamar ka gyara wannan, ina ga sauran da suke masu yawa waɗanda kai baka fahimce su ba, shi ma bai fahimce su ba. Don haka dai bin shiriyar magabata shi ne abin da ya fi dacewa. Wato ka fahimta cewa tawazun ake bukata tsakanin yin gyara ɗin ko rashi, hanyar yin gyara duk abin da ke cutar da magana wani lokaci ba wai gyaran bane ba laifi, hanyar yinsa ita ce wani lokacin sai ta zanto ka aibata mutum yayin da kake kokarin kai masa gyara, hanyar nasiha sai ta zanto ka yi masa fadiha kai kuma kana nufin nasiha kai masa. Duk waɗannan salodin fuskantar mutum da gaskiya shi ne ake bukatan gyara shi, ba wai sai a wannan babin kadai ba, a babin wa'azi, a babin karantarwa, duk wannan tana shiga. A kowane babi ba inda wannan baya shiga. Saboda haka dai babban abin da ake bukata mutum duk abin da zai faɗa ya zanto daidai ne, wannan abu ne mai kyau, amma kuma ya faɗe shi a lokacin da ya dace, da daidai yanayin da ya dace. Shi yasa malamai ke cewa yana da kyau zaben ikhtiyaru zaman wa ikhtiyarul makan, zarfin zaman da zarfin makan suna da muhimmanci a fagen da'awa. Wani lokaci ya kamata in faɗa, a wani wuri ya kamata in faɗa, akwai maganar da za ta dace a wani lokaci ba za ta dace da wani lokaci ba. Na tabbatar yadda muke darasin nan adadin mutane su halarta a irin tsakanin magariba da isha'i, yanzu haka kawai sai in ba da sanarwa in ce to jama'a mun mayar da wannan darasi ya zanto ranar Litinin karfe 10:30 na safe. In mun yi sa'a mu samu sahu ɗaya ko biyu, kaga nan ni na aibata darasin ta hanyar me sashi a zamanin da bai dace ba. To kaga nan gurin ikhtiyarin zarfin zaman yana da muhimmanci, haka zarfin makan yana da muhimmanci. A ko wurin da ya dace ka ce kaza, in ba wannan kaza ɗin ka faɗa ba a daidai wannan lokacin, to sai ga ka jawo kanka matsala. Akwai inda za ka yi magana da zafi kuma ta wuce da zafinta ba wani abu, akwai inda dole sai ka bi a hankali, in kai da zafi ba za ku kai ko ina ba. Yanzu za ka iya zuwa ka je ka samu danginka da 'yan uwanka a ƙauye, sallar ƙabul kawai za ka faɗa, ba ka ce komai ba, kai yanzu ba Yahuda ne a wajensu. Da haka duk abin da za ka faɗa kawai Yahudanci ne. In wani ya zo gefe kuma ya saki hannunsa ya yi sallarsa, yanzu wannan shi ne tataccen musulmi, ko ƙarya ya yi wa Allah da Annabi sai an karɓa. Saboda iyakacin matakin karatunsa kenan, fahimtarsu kenan. To dole mai wa'azi da karantarwa sai ya kiyaye, kai fa ba wai kawai gurinka, waɗansu kawai za su ɗauka gurinka kawai ka faɗa, in ma za a mutu a mutu, faman sha a falyomin, faman sha a falyakfur, inna atina lil zalimina nara hata bihim suradiquha, samari yan gaba dai gaba dai kuma sai Allahu akbar a zabura a tafi. Mutane sun fahimta ba su fahimta ba, daga baya an muku duka an ɗaure ku, ya dai faɗa kuma an yi kabbara, shi ne ƙarshen sakamakon da aka je gare shi.